Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Ali Kaya. Wadin aikin kotun kolin Amurka ya kusa kammala, kuma cikin mako biyu masu zuwa ana sa ran alkalan za su ba da ra'ayoyi kimanin 20 waɗanda cike ko waɗanda za su haddasa dambarwa ga kuma wani hukunci kotun ta yanke. Shari'un da ba yanke ba sun hada da mataki na yanke kan samun damar shiga kwalejoji, sai shari'a kan kome tsara shafin yanar gizo na bikin aure yana da hurumin kin aiki ga masu auren jinsi daya. Kalubalantar shugaba Biden kan matsayar yafi wa dubban ɗaliban Amurka ba suka, sai kuma wata shari'a da ta shafi ko 'yan majalisar jihohi a karan kan suna da hurumin sauya dokokin zaɓe. Kotun da ke da tsarin masu tsauri na mafi rinjaye shi ne samun alkalai 6-3 ta yanke hukunci kan feda dozin 3 na ƙararraki a wa'adin nan nata, kuma ba wanda aka yanke da ya saba wannan yawan na alkalai 6-3 bisa matsaya, amma hakan na iya sauyawa a makonni masu zuwa. A cikin shirin wanda ake matukar zuba ido a kansu, akwai biyu da ke kalubalantar la'akari da jinsi wajen samun damar shiga kwalejoji da jami'o'i. Duk kararrakin biyu wata kungiya ce ta rajin samar da adalcin shiga makarantu ta shigar da su, da ya karar ta shafi jami'ar Harvard ne, inda tsayar kuma ta shafi jami'ar North Carolina. Rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar Pakistan da karbar kudin Sin a wajen biya. Tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin Asia ba ta samu wani ragi na musamman ba. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Lahadin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministan sanaman fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a waladar fetur din da kudin Sin, wato Yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage Pakistan farashin man fetur din ba. Wani shahararren malami ɗan Ahlus Sunna a Iran ya yi kira ga bunƙasa kare haƙƙoƙin mata, da yake jagorantar sallar Juma'a Zahidan da yake helkwatar lardin kudu maso gabashin Iran mai rashin zaman salama na Sistan da Baluchistan. Shahararren malami Imam Abdulhamid Ismail Zahi ya yaba wa gwagwarmayar tarihi ta matan Iran, yana mai zayyana su a matsayin gwarazan cimma nasarori da dama waɗanda maganarsu ya zama gwamnati za ta saurara. Malamin da an daɗe da sanin goyon baya na magana da ya nuna wa shugaban Iran mai tsaurin ra'ayin mazan jiya Ibrahim Raisi. Hudubar ta Ismail Zahi ta zama bara'a ga matakan gwamnati tun ɓarkewar zanga-zanga faɗin ƙasar a watan Satumbar bara, biyo bayan mutuwar matashiya Bakurdiya Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro don samunta da laifin karya dokar sanya hijabi mai tsauri ta Iran. Bayan sallar, masu zanga-zanga sun hau kan tituna suna furta kalaman ƙin jinin matakan gwamnatin Iran duk da tsaurin tsaro a yankin. Duk da dai ƙasar Iran na mutunta sauran mabiya addinai tsiraru a ƙasar da suka hada da mabiya addinin Kirista, Yahudanci da Zoroastrian, ba ta amince da addinin Baha ba. Hararin jiragen sama da aka yi sun kashe fararen hula tare da tarwatsa sassa da dama na babban birnin Sudan a jiya Asabar, kamar yadda mazauna ƙasar suka bayyana, yayin da ɓangarori da ke gaba da juna suka amince da wani shirin tsagaita buɗe wuta a jerin yarjejeniyoyin tsagaita wuta da suka gaza kawo ƙarshen tashin hankalin. An shiga wata na uku ana gwabza faɗa tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai ba tare da samun wata fa'ida ba. Yaƙin ya raba 'yan Sudan miliyan 2,200 da muhallansu, ya kuma jefa yankin Darfur da yaƙi ya daidaita cikin mummunan bala'i, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya. Ministan Lafiya na Sudan ya ce rikicin ya yi sanadin kashe mutum fiye da 3,000 tare da jikkata wasu fiye da 6,000. Da yammacin jiya Asabar, Amurka da Saudiya sun ce ɓangarorin biyu sun amince da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 da za a fara a safiyar yau ɗin nan Lahadi. Yarjejeniyoyin da aka cimma a baya ba su yi nasarar kawo ƙarshen faɗan ba. A yau Lahadi ne al'ummar ƙasar Mali za su kaɗa ƙuri'a a zaɓen raba gardama kan sauya kundin tsarin mulkin ƙasar da gwamnatin mulkin soji da masu iko a yankin suka ce zai share fagen zaɓe da koma mulkin farar hula.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikilo ne. Kasuwa
Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a wannan wato shiri. A yau shirin yana kasuwar tarauni mai tsohon tarihi da take tsakiyar birnin Kano a Nigeria. Domin jin yadda a takaice tarihin kasuwar tarauni yake, ina tare da shugaban wannan kasuwa zai dan faɗa mana a takaice ya tarihin kasuwar tarauni take ne. A kama kallawar suna.
To, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam wa ba'd. Sunana nisbahuna fi tarauni, kuma ni ne acting chairman na kasuwar tarauni. Wannan kasuwa ta mu tana da dumbun tarihi, kuma ina ce tsohuwar kasuwa ce ma kusan bin yi ƙarya ba, domin akan idan mu ta dawo nan tun daga tsohuwar kasuwa ta wajen gidan Bello mai tama da anan take, daga nan kuma ta dawo nan kusan in ba na manta ba shekarar da ta dawo nan bai wuce ɗan watanni ko ɗan kwanaki da ba har ya yi wa shagaruku zuwa nan kasuwar sun kasu ta dawo nan ba. Sun ta dawo
kuma kana magana shekaru 40 da doya kenan
insha Allah kware ku tsakanin 81 zuwa da 84 haka dan wannan lokacin ne kware ku insha Allah. To wannan kasuwa ta mu kuma alhamdulillahi tana ci gaba ga masu kayan miya, masu saida mai, masu saida kayan abinci da kuma bangaren masu saida nama, ga kuma bangaren masu saida kayan irin kaji haka da sauran su ne. To kusan haka muke ta fama a kasuwa alhamdulillah ga sunan kuma kullun ana samun ci gaba dai.
Wai kafin ta dawo nan inda muke da kai, dama can wadannan nau'ikan abubuwan da ka ambata su ake cin kai su, ko kuma bayan dawowar ta ne aka samu sauyin abubuwan da ake kafin ta?
To a wancan lokacin gaskiya kusan dan canjin da aka samu ba mai yawa bane, domin a wannan lokacin zaga bangaren masu awan kayan abinci, zaga bangaren su daban, masu saida kayan miya kamar ne ga kusan haka yanayin kasuwar ke sai ba ta kai girman nan ba, tun dan kasuwar ba ta kai yawalwatuwar haka ba, ma'ana
girman
ta da ke haka ba,
kai wata kila rashin girman ne yasa ma
rashin girman ne yasa ma aka taso aka dawo nan din.
Masu rare malam Musbahu kenan shugaban kasuwar tarauni, kuma kun ji wato bayanai daga gare shi. Yanzu zan je ga wani malami da naga yana sayar da kayan miya. Malam sunanka?
Abba.
Malam Abba, me da me kake sayarwa?
Da cabbage, carrot, cucumber, peas, green beans, sauransu dai.
Ya kasuwar take kasancewa?
To ga kanan dai. Eh to masha Allah alhamdulillah ana yi.
Yanzu wannan cabbage da naga dunkuli dunkuli nawa nawa ne?
Ka samu 250, 300, 350, 350.
Ga karas ma ka kunna, ga wannan ba same, wannan barkono ne?
A wannan green beans ne.
Green beans ko? To shi kuma na wannan?
Nan ne addai.
Wannan fa karas.
Wannan karas kullansa 100, akwai na 100.
Wannan auna ake?
Wannan? Eh, kukkulla shi dai muke yi 100. Ana auna gwangwanansa 300.
Farashin kaya ya karu ko yana na addai?
Gaskiya dai daman idan wannan sai zai dinga iya karuwa, komai iya dan tabuwa sai lokacin sanyi kuma sai shi kasa.
Na saurare yanzu kuma na zo wani chevri timatiri da sata sai ne wato na gani gashi nan an kasa shi. Aba ya barka har kasuwa. Ya suna?
Suna na Awwal Raji.
Mana Awwal kamar timatiri ne wannan ko?
Sai dai gashi nan ma kwalo kwalo.
Wancan taruhu ne?
Taruhu ne.
Wancan ba?
Tadda sai.
Yawa. Ya aunawa ake yi ko kuma guda ɗaya ake sayarwa?
Eh biyan da ya kama muna yi. Idan mutum ya zo yana buƙatar auna mai ana auna, in kuma aunawa in kuma sayarwa kamar diba za a yi shi ma muna diba.
To ya yanayin kayan yake misali ta ɓangaren farashi?
Kamar shi wannan tumatir kenan ko gaba ɗaya daga su? Shi tumatir muna sai da shi kamar 17, kamar 1,700 kenan.
Kwano ɗaya?
Wannan kuma 1,500 a taru kenan. Tattafin kuma 1,500.
Kai harkar ka ta manya ce ba kulla kulla nan kenan.
Ba kulla ko? Ana kulla mana. Ga wannan gara ganin naira 100 haka. Idan mutum ya zo ma yana buƙatar namu sun aka iya kulla mana. Kawai dai ta sabgar sai dai ka san dole sai an tafi da manya da kuma ƙanana. Ba zai wa a ce kawai kowa in ya zo dole babban za a yi mai ba. kowa da yanayin karfinsa.
Ga damuna ta kama misali wai yanayin kayan ya ƙare ne ko kuma ya ragu tunda waɗannan abubuwan an funo masu da rani.
Eh gaskiya dama kamar yanda kowa ya sani wannan kayan in dai lokaci ya zo na damuna yakan karuwa saboda wanda yake a gona idan ruwa ya taba shi yana dan konewa ne ya samu matsala sai sa zaka ga duk lokacin da yafi yin tsada yafi ga shin to idan yafi in kuma lokaci ne da kaga yafi kyau to zaka ga yafi sauki shine abin da yake
to ya yanayin farashi ya ƙare ne ko ya ragu da wancan ma gaskiya ya ƙare sosai ma yanda ba a ce ba
an ce akwai matsalolin tattalin arziki saboda an janye tallafin man fetur. Ya masu zuwa suna son
basu akan man fetur gaskiya ji dai har yanzu ba zan iya tabbatarwa da cewa dalilin man fetur ne yasa kayan ya tsada ba saboda tun kafin man fetur ma kwanaki mun fuskanci matsala ta wasu tsutsaye da suka kama tumatir shine dalilin fara yin tsadarsa daga baya kuma sai ruwa ya sauka wanda kuma dama idan ruwa ya sauka sai an samu wannan matsala.
Masu saurare bayan da na kammala da wato mai tattasai da tumatiri jalu kuma a gaban mai manja da man kuli da sauran nau'ikan mayuka ga ma wata hajiya na ga tana ta kokarin za ta yi transfer ta an ba ta mai ne ko hajiya ina yi ni lafiya lau
kin sai mani hajiya
to mangyada ne ko manja
mangyada
farashin sai yayi ya going up ko down yayi
is coming down alhamdulillah
to masha Allah yalla bai barka dai ya suna
sunana Ali
kaji kana ta auna mai
ya kasuwa
alhamdulillah
wannan mangyada ne
ina vegetable ne wannan irin
vegetable to na gane da bayan wannan vegetable din da wannan kuma manja ne ai ko
manja
yawa to ya yanayin kayan yake
kaya dai gashi nan alhamdulillah
farashi fa
farashi gaskiya kusan komai ya tsaya inda dai muke so ka dai har yanzu dai kaya bai kara ba ya tsaya irin da waje dai dan an dade
ba wato bai yi gaba ba bai ba
yawa ya tsaya tak ba
eh yanayin masu zuwa ko sun wai misali masu saya su zo su saya da sauran su karuwa suke ko na lagwa ko kuma a wani zai zo ya sai galan ne ko kuma masu yawan na dauku da kulli ne suka fi yawa misali
ya danganta kowa da irin wanda yake sai wani ko wanda zai zo shi garka wani galan wani kwalba kowa dai da irin karfin sa
asare kamar yadda muke ci gaba da kawo muku bayani dangane da yadda hada-hada take kasancewa a kasuwar Tarauni a ta birnin Kano mai tsohon tarihi yanzu kuma gani a gaban wani ceburi wanda wasu abubuwan ma ni ban san sunan su ba amma tun daga mai ceburin bari ya mana bayani malaya sunan da yake kuma
sunana Umar
yawa nan da me da me ne ga wani abu ma kullacin
yawa stockfish akwai karafish akwai agushi akwai ogbono akwai ganda
na ga ma har ka jika ganda
wallahi an jika ta
me zaka ke jika ta
eh saboda ai ta jika ta ake
to wallahi ya yanayin kasuwa
yanayin kasuwa alhamdulillah komai ya dan sauko dai ba kamar da
ba kamar da ba
gaskiya
menene kake ganin yayi ya sa sun yi kasa farashi
abun da ya kasa a cikin su kayan wai
eh
ga wagan dama da an kasu ta 2000 za a kara ma kamar ta 600
a misali farashin ta yayi kasa ne ko yayi sama ko yana nan ayin da
yake a da dai rago Allah
na kwatanta da yaushe misali
kamar kwanakin ba ai ta baka nan yanzu gaskiya dai alhamdulillah
haka shi kuma wannan gyada ce ko
rage gyadawa
eh na gane likakkiya
wannan gyadawa
tunda ita ma sai miya ce
eh kan miya ce
na'am ko ita farashin take
ita farashin ta ya bambanta da akwai mara nika wannan dai ta fi tsada
na'am
wata aka naga
eh yawa idan muka dinkule zancen yanayin kayayyaki farashin kayayyaki sun yi kasa ne gaba daya saboda faduwar damuna ko wani abu ko kuma a wasu sun yi kasa wasu sun yi sama wasu kuma suna yanda suke
gaskiya dai sun an dan samu sun Allah ya samu sun amma komai ma an samu sun
ko godiya muke yi malam kawo masu rarre gani kuma a wani wato shago wanda shi kuma shinkafa ake sayarwa da wake da gero da flower da sauransu amma dai gane a kusa da ɗaya daga cikin masu shagon malam suna
sunana Malam Ibrahim.
Malam Ibrahim shinkafa da me da me kuke sayarwa ana
shinkafa akwai ta tuwo akwai ta dafa akwai ta tuwo 2200 akwai 2000 akwai kuma ta dafa 2400 akwai 2100 akwai 2000 akwai 1700
farashi wajen kala 7 yanzu kana sabon
wajen eh kowace ai da yanayinta
to wannan kaman gero ne ko maiwa
wannan maiwa ce 1000 gero 900
ga can
wake kuma 1600 ja kuma 1700 ya kuma fulawa 1500
kwano daya
kwano daya gida 2000
kwana ga can kuma ga wani abu kaman garo ga dawa can ma kaura ko
dawa 900 waken suya 1000 alkama 1500 garin tuwo akwai dan funto 1100 akwai dan Kano 1000
to duk wadannan farashin da kake gaya mana ya dade a haka ko kuma yana hawa ne yakan hawa ya sauka
gaskiya ya ma jima ma bai sauka ba sai dai karuwa yake dani
karuwa yake yi
karuwa yake dani gaskiya
to ya yanayin masu zuwa su saya
amma ana dan yawan kwantula haka saboda
ana korafi
ana korafi
saboda me
saboda tsadar rayuwa ta canza
akwai farashi ya karu
farashi ne ya karu gaskiya ne saboda kudin mai haka
masarare da haka muka zo karshen shirin nan na kasuwa akai miki dole amma da dukkan waɗanda suka tallafa shirin ya kammala kuma yazo gare ku sunana Muhammad Ibrahim Kwari nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shirin bi oye hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasar she ya take kasuwa a kasar mu akai miki dole ya ta America ga mu shirin bi ci koma daga yau
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
wa maza da mata salama a gare ku ni ne mai suna Reverend Smile Labo ina hidimar bishara kai kasin Église Evangélique de la République du Niger RN anan maradi cikin jamhuriyar Niger ina cike da farin ciki na gabatar da wannan nasiha ta ranar Lahadi bisa ga jin kai da alheri da Allah ya yi mani ina son in kafa nasiha ta akan waɗannan ayoyi na littafi mai tsarki cikin wasiƙar manzo Bulus zuwa ga Filibiyawa sura 4 aya 8 da 9 daga ƙarshe kuma ƴan uwa ko menene na gaskiya ko menene abin girmamawa ko menene daidai ko menene tsatsarka ko menene abin kauna ko menene dadaddar magana in ma da wani abu mafifici ko abin da ya cancanci yabo akan waɗannan abubuwa za ku yi tunani abin da kuka koya kuka yi na'am da shi abin kuma kuka ji gare ni ku aikata ta haka Allah mai zartar da salama zai kasance tare da ku ƴan uwa maza da mata nasiha addu'a ce fata ne roƙo ne ina addu'a ga Ubangiji Allah mai iko duka wanda ya halitce mu ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na gaskiya ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na girmamawa ya ba mu ikon yin tunani da aikata abin da yake na daidai ya ba mu ikon yin tunani da aikata da fadin abin da yake da dadar magana kuma in abin da ya cancanci yabo Allah mai zartar da salama ya ba mu salamar sa a cikin zukatanmu a cikin kasashenmu a cikin kuma duniya baki daya salama a gare ku
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan mura da kuma alaji tare da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Turkiya dake Abuja wato Nizami to likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan mura
mura shine ya kasance an samu kwayoyin cuta su virus su shafi tantanin da yake rufe da cikin hanci da bayan hanci da makogoro a wani lokacin har zuwa huhu a wannan shi ake cewa mura.
Shin menene alamomin mura?
Alamomin mura sun kunshi yoyon hanci kamar majina ya rinka fita daga hanci, atishawa, makaki a makogoro da hancin da tari, wani lokaci da ciwon kai da zazzabi. Idan mura ce ga magari ba su fai tsanani ba, amma akan samu wasu muran musamman mura da aka fi samu a irin annoba takan iya zuwa da abin da ya shafi wannan zazzabin da ciwon kai mai matsananci da kuma a samu matsala wurin numfashi.
To likita, cutar mura ta kasu kashi nawa ne?
To mura za a iya kasata misali a ce akwai ta gama gari wato common cold, akwai kuma wadda take zuwa a matsayin annoba kamar irin su mura tsuntsaye, irin su corona da sauran su SARS da aka yi a baya, duk za a iya sasu a cikin ajin mura. Akwai abin da kuma za ka ga komai za a ce masa mura ne, to amma a likitance ba za a kira shi mura ba saboda ba kwayoyin cutar da suka kawo shi, wato kamar misali irin su alaji. Akwai wanda misali yanzu magi tana gitta zai fara tari da atishawa da duk alamomin murar nan, ko kuma idan ya shaki wani abu da jikin shi baya so na alaji zaka ga yana tari da atishawa da kaikayin makogoro da sauransu. Su a likitancen misali ba za a kira su mura ba, to amma duk alamomin da kai mara lafiya zaka je zaka ce mura ne, sai dai an je asibiti likita ya ce wannan misali alaji ne ko ya ce ko kuma wani polyp ne a cikin hancin ko kuma yace ko wani kari ne ya fito a cikin hancin da yake baka waɗannan alamomin mura din.
Tsakanin manya da yara su waye suka fi cin karo da ko kuma suka fi yin mura, kuma menene dalili?
To yara sun fi yawan samun mura idan aka kwatanta su da manya saboda kuma dalilai da dandama. Misali garko jikin su bata yi karfin da za ta yaki da yawa daga cikin kwayoyin cutar da suke kawo mura nan ba. Sannan kuma idan ka kula mu'amalar yara ta fi ta kud-da-kud akan misali ta manya. Idan ka je makaranta misali ka ga yadda suke zama suke wasannin su suke cuɗanya da juna, idan kenan aka samu yaro ɗaya da mara nan zai iya rabawa duk yan ajinsu. Sannan kuma da za a fito wurin filin wasa to har da waɗanda ma ba yan ajinsu ba saboda mu'amala ta kusa da suke yi za su rarrabawa junansu. Sannan idan babba yana da mura misali zai ɗauki wasu matakai na kada ya atishawa, ya wanke hannun shi, ya kauce daga jama'a. Shi yaro ba ruwan shi da wannan ba zai ɗau wasu matakai ba, bai ga dalilin da zai sa a sa mai wasu dokoki ba dan yana da mura, saboda haka mura ta fi yaduwa a cikin yaran ma fiye da a manya.
Ta likita, menene bambancin mura da kuma alaji?
Bambancin mura da alaji na farko shine ita mura kwayoyin cuta nau'in virus suke kawo su, amma alaji jiki ne baya son haduwa da wani sinadari nan zai iya zama ko a iska ko a ruwa ko a abinci ko kuma mutum ya shaka ko ta turare ko wasu abubuwa dai daban. Saboda haka da mutum ya haɗu wannan abin da baya so, garkuwar jiki ita za ta fara complain, wato ta fara nuna damuwar ta. To waɗannan nuna damuwar da garkuwar jiki shi yake kawo abubuwan da ke faruwa a alaji, kenan sai ya fara samun majina da atishawa da makaki da sauransu. Kuma shi kusan kana haɗuwa da abin da jikin baya so yanzu nan ne matsala za ta zo. Sannan kuma idan aka ba da maganin alajin nan ana ba da shi ɗan lokaci kankani sai ka ga komai ya lafa. Kuma har masu alajin yawanci za su gane cewa to fa idan na haɗu da wancan abu, misali wanda yake da alaji da sabon fenti ko mage da sauransu, sun san cewa da sun haɗu da wannan abun fa ga abin da zai biyo baya, saboda haka za su iya kauce mai. Amma mura ita kwayoyin cuta ne da za ka iya shaka ma baka san ka ma shake su ba, kuma su dan ɗauki ɗan lokaci kafin su fara nuna alamu.
To yaya tsananin cutar mura idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ba?
Tsananin cutar mura yana da alaka da abubuwa da dama. Misali yaron da yake da ƙasa da wata ɗaya idan yayi mura to yawanci ko da mura garma gari ce tana wahalarwa matuƙa, saboda ba zai iya shan nono ba, hanci zai toshe saboda ka dole baki ya zama a buɗe. Kasancewa ba zai iya shan nono ba, gashi yana jin yunwa amma ba zai iya shan nono ba, zai kuka ya ihu ya hayaniya da za a ma kasa gane ne me dalili amma matsalar kawai mura ce dai ba wai wani abban mata ba sannan kuma saboda kasancewar hanyoyin iskar su ɗan kanana ne to sai ya zama mura ta wahalar su sosai har a samu matsala wurin numfashi da sauransu to haka kuma tsofaffi na iya samun matsala da mura sosai ba kamar sauran mutane ba saboda su ma maganar garkuwar jiki ba ta da karfin da za ta kwantar da shi wannan cutar tamura sai ya zama sun wahala sannan ya danganta ga menene ya kawo mura idan gama gari ce kuma garkuwar mutum lafiya lau babu matsala to ba ta fi wahalarwa ba amma idan garkuwar jiki na da matsala ko saboda mutum yana da wata rashin lafiya da ta kawo garkuwar jikin na da matsala kamar misali ciwon siga wanda ba a samu an controlling din shi ba ko wanda suke da misali ciwon kanjamau ya zama garkuwar jikin ba ta da karfi ko wanda suke akan wasu magunguna musamman steroids wanda su ma garkuwar jikin su ya zama ba ta da karfi to idan suka samu murar koda ta gama gari ce tana iya wahalar da su sosai ita kuwa murar da ake samu a annoba mun gani irin matsalar da aka samu a duniya mutane da dama sun rasu saboda irin waɗannan murorin da aka samu na annoba saboda ta ya danganta ga abubuwa da dama
shin mura na daga cikin cututtukan da ake iya yadawa
lalle cutar mura tana daga cikin cututtukan da ake yada kusan a ce ma ba a san ta cuta ya ce ake yada ta cikin al'umma da ta fi mura saurin yaduwa ba cuta ce da ake yada matuka
to likita me ya kamata mutum ya yi a lokacin da ya kamu da mura
to idan mutum ya kamu da mura da bukatar ya san cewa cuta ce mai yaduwa kuma zai iya yada ta ga waɗanda suke kusa da shi saboda ka sai amfani da mask wato takunkumi da aka amfani da shi lokacin corona sannan ya rinka wanke hannun shi akai-akai sannan idan mutum zai tari kada ya sa tafin hannun shi ya tare hanci ko baki ya gara ya amfani da wajen cikin tafin gwiwar hannunsa tunda shi ba amfani da shi wurin taba kofofi ko wurin gaisawa da mutane wannan da zai sauƙaƙa wurin yaɗa cutar idan yaro ne karami yana zuwa makaranta da buƙatar a yi haƙurin yan kwanaki har mura ta sauki saboda idan ya je makarantar nan zai iya yaɗa ta kuma wataƙila shi din yana samun sauki wanda kuma ya yaɗawa shi ma ya sake dawo mai ita saboda haka idan aka ɗauki waɗannan matakai insha Allah za a samu sauƙin yaɗa ta
shin cutar mura tana da nasaba da mu'amala ko kuma mu'amala da sanyi
to dangantakar mura da sanyi abu ne da ya kamata ya duba wasu matsaloli na ɗaya dai sanyi baya kawo mura kamar yadda muka yi bayani ainihin mura kwayoyin cuta ke kawo ta to amma misali akwai waɗanda suna da alaji din su na sanyi in suka da abu mai sanyi su kuma alaji din su wato abin da ake cewa cold allergy kaga kenan za su iya samun wasu alamomi na mura wanda kuma za a iya ɗauka cewa irin waccan mura ce ta ga mura gama gari amma ba shi bane
shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mayaga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya.